Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Daidai bukin Kirsimeti na bana gwamnatin Najeriya ta ayyana nasara kan Boko Haram da kwace yalkwatar Boko Haram din da ke dajin Sambisa. Mansur Dan Ali shine ministan tsaron Najeriya.
Ya jirkewar da wannan gwamnati ta yi kan fitar da waɗannan mutane daga kasarmu.
Shugaban Boko Haram shi kawai fitar da sabon faifan bidiyo da nuna yana raye da alwashin ci gaba da kulle-kullen kafa dolar Boko Haram. Masanin tsaro Kabiru Adamu na ganin shi kawai ya dade da artewa daga dajin. Babbar kungiyar Tijjaniya Brotherhood ta ce MSS na hana membobinta maulidi da wazifa a wasu jami'o'in Najeriya, da haka za ta garzaya kotu. Farfesa Mustapha Gwadabe ABU Zaria shine sakataren kungiyar.
Me yake a ce mutanen ba sun koma sai zama a zori su karatu, ana bulaganta sai za a yi addu'a jojin su? A'a, yanzu mu Tijjanawa ne ko mun yi karatun boko, za mu je wajen gwamnati ne ko ko za mu tafi kotu ne?
Abdullahi Abubakar Lamido na MSS ya ce kungiyar ta su na mutunta dukkan musulmi, yayin da shugaba Buhari ya soke ziyarar aiki Bauchi don tsanantar hazo a samaniya. Jafaru Isa ya ce san bai ci ko sisin kobo a kudin makamai ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
Haka ne, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Rabaran Simon Lado na majami'ar Ikwa a jihar Kano da kuma Sheikh Hallur Abdullahi Maraya a Kaduna. Ga Rabaran Lado.
To, salamu alaikum ƴan uwana, ƴan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankinmu na arewa. Ana tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura, Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya. Ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. So don haka, a matsayinmu na 'yan arewa, ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasarmu arewa. Abubuwan da ɓarnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba, inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya, wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To, duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya, babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobin su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka, mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya a asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su, su ba su magunguna. Bayan haka, idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. So duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Bayan haka, zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu, wato zai sa mu samu jin daɗi, zai sa mu yi ibada, zai sa mu yi musafaha da juna, musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini. To don haka, ina kira ga 'yan arewa, musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya, manya da ƙanana, da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci, su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shine zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Pastor Lado Simon daga Kano.
Shi ma Sheikh Maraya ya ce adalci ginshiki ne na ci gaba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآتي الطيبين الطاهرين والصحابي جميعا حقا قدرهم كدار العزيز السلام عليكم ينقوى متعنا أريوات النيجيريا وانا ينكي أريوات النيجيريا ينكي ميوان دا الله سبحانه وتعالى مسا البركو كيما سياوة ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa amma idan mutum duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan ce da mutum miliyan 170 bayan haka zaka ga yadda kashi 70 kuma daga cikin 100 na ƙasar noman da Allah subhanahu wataala ya azurta Najeriya yana are sannan gashi kuma in ka duba to jan bangaren shugabanci zaka ga cewa yankin arewa ne yafi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi dadewa suna mulki to idan mu te duba ga shugabanci ga fadin ƙasa ga yawan jama'a to bidace a ce arewacin Najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu gashi ƙasar Najeriya tana dauke da mutane fiye da miliyan 100 wanda suke cikin talauci wanda ba sa iya samun akalla dala guda a rana to sai kaga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta Najeriya suna arewacin Najeriya ne zaka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Kirista da mabiya addinin Musulunci ko da yake alhamdulillah wannan abu ya dade ba samu irin sa ba banda abinda aka dan samu ɗan kwana biyu zuwa uku da suka gabata a garin Wukari sanadiyar yanke hukunci da kotun zabe ta jihar Taraba to sanan ga yankin yana fama da wani abu wanda yake shi bai san Kirista ba bai san musulmi ba bai san ma wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci din nan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas inda zaka ga an fada tushoshin mota an sa bama-bamai cuci-cuci a masallatai a makarantu da makamantan haka sannan za ka ga sace jama'a sanadiyar wannan ta'addanci har yanzu 'yan matan Chibok din nan fiye da 200 ba a san inda suke ba sannan ga fiye da mutum miliyan 2 wanda aka raba su da wurarensu na zama wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin 'yan gudun hijira sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi abubuwa dai marasa kyau Allah subhanahu wataala ya mana maganinsa
haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana